sauraron mu da fatan mun same ku cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe, shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. Akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa, Habiba Kyari tare da ni Zahra Aminu Fagi.
Ranar Talata, shirin yau da gobe na magana ne a kan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa, shugabanci na gari. Inda a yau ma za mu magana ne a kan kafar sada zumunta da ma irin amfaninta.
Muna tafi da ƙarin bayani.
Wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Sai ku kasance tare da mu don jin wannan a cikin shirin yau da gobe.
Kuma sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa wato Binta Ibrahim da ma bakin da ta gayyato mana.
Mai sauraron barkan mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Zauren da muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa na yau da kullum. A yau muna tare ne da wasu matasa da zamu tattauna da su akan al'amarin kafofin sada zumunta wato social media. A cikin zauren namu a yau muna tare ne da malama Rahila Abdullahi da malam Shehu Idris wanda yake malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya dake cikin jihar Kaduna. Bangara koyan aikin jarida wato mass communication kenan a turanci. Sannan kuma muna tare da malam Babangida Abdullahi shi madan jarida ne dake daga Freedom Radio nan Kaduna. Malamai barka da zuwa zauren namu. To malamai, idan aka ce kafanin sada zumunta to mutane na social media a turanci abu ne wanda kowa ya san shi kuma yake shiga yau da gobe. Malam Shehu Idris, kai a matsayinka na wato malami a wannan tsangaya ta yada labarai a makarantar kimiyya da fasaha ta tarayya, haka kai mana fassara da me ake nufi da wannan kafar sada zumunta, me wannan kalma take nufi kuma ya ka dauke ta?
To alhamdulillahi, shi wannan wato kafa ta sada zumunta ta social media wato wata kafa ce wanda aka kirkire ta domin sada zumunci tsakanin al'umma wadanda suke wato wurare daban-daban. Kuma wata kafa ce da take kara taimakawa wurin sabunta samun sauƙin gudanar da abubuwan da suka shafi al'amuranmu na yau da kullum da kuma gudanar da ilimi shi kanshi a sauƙaƙe. Musamman za ki ga yanzu a wannan lokaci wata dama ce da ɗalibai Allah ya ba su ba kamar zamanin da ba. Za ki ga yanzu abubuwan da ake koya maka ko kuma abubuwan da ake buƙatar ka koya don ka ƙare ilimin ma za ka yi amfani da wannan kafa ta sada zumunci wato social media domin ka yi karatunka ma cikin sauƙi, kana ɗakinka kana zaune za ka yi shi, ba kamar mu ɗauke shi a lokacin baya da za ki tattara mutanen mu su je su je library suna neman takardu ba. Yanzu duk takardar da kake buƙata in dai har za ka hau kafan sada zumuntan nan ka yi google za ka same shi, za ka ɗauke shi kuma ka yi karatunka a hannunka a ɗakinka ba tare da wani wato matsala ko kuma ɗaukar lokaci mai tsawo ba. Har ila yau kuma ita wannan kafa ta social media kamar yadda ce kafa ce da take sada zumunci cikin sauƙi, domin idan muka yi la'akari da abubuwan da ke faruwa na al'amuran mu na yau da kullum za ki tadda yanzu ana iya rasuwa ko samun wani karuwa, sai ki ga to hanyar da ta fi sauƙi ma ka sani. Dan ni mafi yawancin lokuta labaran da na kan samu game da abubuwan da ke faruwa a yau da kullum a social media da ke samu su wani lokaci zaki ga daga Hausa ga labarin wani ya rasu ko kuma a'a wani ya samu wani matsayi na cigaba ko wani abu to kinga an kawo maka wani hanya mafi sauki da zaka iya samun cikakken labarin da take so ba tare da wani tsangwama ba
malama rahila ku ne mata da aka fi sani da cewa wannan social media ko in ce hanyoyin sada zumuncin nan kaman dan ku akai ku dauki hoto ku nuna kanku ku saban dinki ne da anan kuke gani dan gulmace gulmace shi iyaka amfanin da yake da shi kenan a wurin mace
to iya sani na gaskiya kafofin sada zumunta ba wai iyakacin abin da mace ya kamata mata amfana da shi kenan ba kinga kamar yanzu yanda kamar shi abokin tattaunawa ne bana ka face ta sada zumunci zumunci yanzu in kin lura kafin ka dauki kafa ka kai shi da waya yanzu a kamar yanda yace an yi rasuwa an yi haihuwa kin kira kin yi barka ko kin yi jaji kafin ki ka dauki kafa ki je wannan guri so ita mace bai kamata a ce ta dauki bangaren sada zumunta kamar daukan hotuna ko kuma ana posting din hotuna akan social media kafafen sada zumunta social media kenan kinga yanda aka samu ci gaba yanzu ya kamata a ce ta dauke shi a wani bangare din na bunkasa rayuwarta ne bunkasa rayuwa kamar kinga yanzu akwai kafafe na kamar koyan ayyuka ma kamar sana'o'i na hannu ma mace za ta iya koyan shi akan kafafen sada zumunta na wato social media ba tare da tashi ta je inda za a koya mata ta zauna gata da mutum tana kallon sa ba kamar bangaren girke-girke mace yanzu akan social media za ta iya wayewa da girke-girke na kasashe da dama ba tare da ta dauki kafarta ta je makarantun da ake koyi girke-girke
ba ku sa cikin dakin ta
ina cikin dakin ki zaki koyi komai ki yi gaba saboda shi wannan sada zumunta ya tsara buɗa mana kwakwalen mu mun san abubuwan da ya kamata mu sani na wasu bangaren wasu kasashe al'adun su ne rayuwar su ne da komai da suke yi shi ya tsara buɗa mana saboda akwai yanar gizo ko da baki zauna a iyana yanzu kasar ki ba da yanar gizo za ta sa zaki bincika ni kika bincika ta yanar gizo duk zaki ga irin wayannan abubuwan ki koyi sana'a ki koyi gitar gitar akwai mutane ma da zaki ga malamai ne su ma sun bude irin wayannan abubuwa dan mata kawai saboda su zauna su koyi tarbiyyar da su tarbiyyar da ƴaƴan su yadda zaki gama ɗakin mijinki yadda zaki tafiyar da rayuwar ki mama din ki ma da ƴa mace yanzu akwai wasu da zaki ga malaman asibiti ne su ma sun bude suna ƙara wayarwa da mata kai ga yadda zaki kula da kai ga in yaro bai da lafiya ga yadda zaki mishi ko kuma a cikin iyalan gidanki ma ga yadda zaki kula da su ga yadda zaki mishi da sauran irin abubuwan nan so kafa ga yadda zumunta a gurin mace ba wai daukan hoto ne kadai ya tsaya ba akwai inda zaka inganta rayuwar ka bunkasa zaman da kewa jama'a da al'umma da kake tare da su baki daya
to abin gida kamar waɗanda suke da sana'a da kanga sakan zuba kayan sana'ar su a su shi ma a kafafen yaɗa zumuncin nan wato kamar fage ne na talla wata kasuwa ce ta gobe kana ganin akwai tasiri a kasuwanci
kuma da gaske komai da ke gani yana da advantage da disadvantage na shi kamar yadda turawa suka ce yanzu duniya ta dunkule global village ta dunkule wuri guda duk abin da ake yanzu ta iri wa haja ne a china take amma da hinga za ta gani tana ɗakin ta za ta kuma downloading abin ta sa a fashin ta ce ga kalla ina da shi sai su jinta kasuwancin su a rubutangalin lokaci za ta nawa ne kaza ne amma akwai kuɗin da za a ɗauko shi daga waje kaza zuwa waje kaza
kuma a kawo mata gida
kwarai da gaske to wannan ya bunkasa tattalin arzikin duniya gaba ɗaya musamman su kananan yan kasuwa yanzu misali ba ki da jari amma ta wannan yanar gizon da kuma wannan social media za ka yi duk abin da kake so ba ka da sisi ko ka cire ribin ka a kawo abu kuma ka sayar to kin ga ya bunkasa tattalin arziki sannan su kansu masu shaguna su ma ba a bar su a baya ba to wannan harkan da garin za ka yi magana da mutumin da yake ce na ga kalan kayan da kake so kamar rubuta ne su lana kin ga wannan ma ya taimaka mutuka to wannan abin yana da amfani mutuka yana da kuma matsalolin sa amma dai yawancin mutanen kasashen da suka ci gaba suna amfani da wannan social media wajen ƙara bunkasa kwakwalen su ko kuma ce kwanya yanayin da dai Hausa da muke amfani da su a wuraren nan saboda abubuwan da ake amfani da su a wuraren yana da muhimmanci sosai akwai abin da in ka saka application za a kira shi yaran ki za ka zai misali zan iya sayawa ɗana waya amma akwai wasu abubuwan da su kaɗai nake so in koya to wannan wayar iya waɗannan abubuwan zan same shi ƙanƙanin lokaci zai samu ilimin da ban ma kai shi makaranta ba ya same shi kuma ta social media ne in kasuwanci nake so ɗana ya yi a wannan tsarin akwai abin da zan koya masa ta social media akwai masa duk abin da yake so ya koya to kin ji kenan social media ta taimaka ta kowane fanni in addini kake so ka koya akwai shafuka daban-daban na addini in ma maganar babin soyayya ne na zamani akwai duk irin waɗannan abubuwan in ilimi kake so na kowane zamani duk zafi duk abin da kake buƙata
na rayuwa na al'amuran yau da kullum duk zaka same shi a wannan social media da aka gudu shi
to malam Shehu Idris a bangaren ku na masu koyarwa musamman ta bangaren yada labarai da sauransu akwai hanyoyin da shi matashi zai bi wurin tantance shi ga labarin da yake na gaskiya da kuma wanda ba na gaskiya ba a wannan bangare na
social media kwarai da gaske saboda ai abin da yake faruwa shine wato akwai labaruka na ƙarya ko in ce na kalzon kuliji waɗanda wasu suke amfani da su a wasu shafuka na wannan sada zumunta ta hanyar social media don suna ma haddasa rikice-rikice walau ta bangaren addini ko ta wasu bangarori wanda kan kawo ta da zaune tsaye to akwai hanyoyi kamar da kike tambaya wanda matasa masu amfani da wannan kafa za su iya samun sahihan labarai masu inganci kuma waɗanda aka tantance su waɗanda idan sun same su sun saka su za su kasance suna da asalin wato inda suka samu sosun ma'ana asalin inda suka samu shi wannan labarai nasu misali zan baki yanzu za ki tarda kamar muryar Amurka kaga gidan muryar Amurka ita kanta suna taka rawar gani wurin aiko da sahihan labaruka masu muhimmanci wanda suke amfani da al'umma kusan zan yi ce maka yanzu an kai matakin da wasu a social media ma shi da amfani social media a wurin shi dan kauye saurari gidan rediyon Amurka ne ya san cewa dukkan labaran da yake bukata walau na gida Najeriya ko na kasashen waje ko na kasashen ketare mafi kusa da kasarsa yakan same su ta wannan kafa ne to da haka yasa waɗansu matasan za ka ga ko labarin za su ɗauka sun fi ɗaukar irin waɗannan kafofi musamman kamar na shi gidan rediyon muryar Amurka biyuwa kenan za ka ga a duk labaran da zai ɗauka a wannan bangaren kan dauke su da ya tabbatar da cewa wannan gidan rediyo ba za ta aiko da labarin da bai da sahihanci ko kuma inganci ba
to kenan dai akwai kafafen yaɗa labaran da suke kan shi yanar gizo din wanda suke iya kawo wannan ko shi suke kawo labaran da ba su da sahihanci
akwai su masu suna ma da yawa ai tunda waɗansu ma su kan buɗe wani page ne na musamman su yanke kirkiran wasu labarai da suke zama na kanzon kuliji dan kawo su ta da zaune su ci ga abin da yake faruwa kuma alhali ma baya faruwa ko kuma su rinka yi gwamnati zagon kasa suna nuna ga illoli ko wasu abubuwa da gwamnati ke yi dan kada dan tada fitina ko wasu abubuwa wanda kuma ba gaskiya bane su kin ga shi ma yana daga cikin illolin da akan same su a bangaren social media din
duk da an ce duk abin da yake in dai a wannan duniya ne akwai kuma abin da yake yi mata shi wato dai akwai abu akwai amfani da kuma rashin amfani
wannan shi gona batu na social media a Najeriya mu za mu iya cewa matsalolin ta ya fi alherin ta yawa
kai tsaye wannan ba mai
gina dalilana su ne ɗaya zuwa biyu yanzu yanayin kasar muna da kabilu daban-daban addini daban-daban mutane daban-daban da kuma yanayin fahimtar mutane daban-daban to ana amfani da fake news
wato labarin da zai fara yin
labarin ƙarya abin da bai faruwa za a ce ai yi rahila to ai kaza kaza ta ce wani ai kaza kaza
kun lokaci hada hoto ma
a ɗaukar hoto da ya faru a gwanda sai a je ba ce ai layin shi ne baro sai a watsa shi sannan wani yana gefe can bai ma sani shi ma ya ɗauko tura a wancan wancan tura a wancan lokacin da gaskiyar labarin za ta bayyana wa'incin da aka tura su kuma suna can suna ci gaba da yaɗa shi
to an koma an rikice an na taɓa nan
wanda daga nan Allah kaɗai sa abin da zai faru so sai sa abu social media a Africa matsalolin da yake haifar mana ya fi alherinsa
to ko dai saboda ko ku yi amfani da shi yanda ya kamata ba ne ma'ana kun fushe daltuwa a wurin inda abin da zai kaya ta ku ba abin da zai yi amfani wa al'umma
ba ai yanayin tsarin da muke da shi mu ko tun tantale tele kafin tura mu masa jan kunwa su zo mu muna da tsarin tafiyar da al'adu da rayuwar mu da addinin mu to wannan social media da ta zo sai ba a zo an wayar mutane kai ba sai aka tsanta maka ba dai kawai da ba ko ne kuma da yake yi ba ke ne kuma tukun ba ta dokoki ba abin da kaga ma shi zaka dauko ka jefa kariya da gaskiya wani waje ba ka san damar suna ka tura mutum ba zai verify ne yayi ba ruwa shi ma ya tura wani ƙarin da shi kuma kin da adam yake wato ba na kira da bari ka bari ne ya tsane ya bata da shirin ta yi shi da gabatar da shirin ta cewa za ta tarda amma za ya hadari yanzu wani ba kokari ke kai agaji da hadarin ba amma ya za a yi dauki wannan labari
wanda kuma a lokaci ne
ya za a ci sai a yi
wannan labarin
bi
ba shi gurin da kawai ya zama shine zai
labarin to kinga shi kanshi wannan wani matsala ne da shi wannan social media wasu sukan yi mishi mummunan fahimta a kai suke yi haka zalika kuma wadansu sukan dauke shi a matsayin wani abu ne wanda kawai su suna kalla to ai yanci nake da shi kudi na ne bari in sai duk wayar da nake so in sai data na adadin da yimu to in hau in kalla abinda na ga dama in yada abinda na ga dama in yi abinda na ga dama to kuma yadda Ubangiji shi ne ya faɗa cewa barin mu kara zube ba tare da an nunar mana ko kara mana ilimi da abubuwan da ya kamata mu
musamman kaga mu yanci da social media ta fi mana illa wannan kafar kafafen sada zumunta na zamani
to
kana kokari ka samu labarin ka sahihi kana tsikin labarin wani ya yi kariya
sosai akan
labarin da zaka bude gaskiyar labarin da kariya yake
ko kuma shi kana ba kuma
yawanci kana ba
ba a taba yadda da shi saboda wani an saka wancan na ƙaryar ya riga gama yawo a duniya gaba daya to da zarar kin saka naki in ma kina neman kamar maybe ko kamar irin kai sabon gidan dan jarida ne samin sabon gidan jarida idan kana neman mutane da za su ringa bin shafin ka ne wato followers insha Allah tun da wannan labarin an riga an sake shi tun farko
sakawa a wannan hukuma
ta ke hakkin abin da lokacin da wani dan majalisan dattawa dai butoyi korafi akan cewa lokaci yayi da kasar mun nan in ji ana neman ta zauna a dukule kasar da zuma daya to ya zama wajibi ya zama dole a san dokoki akan waɗannan kafafen sada zumunta na zamani
haka
wanda hakan ya haifar da
hakan ya haifar da cece ku ce yadda ku tuni kaza
ne da kamar a wasu ranar da mun taki hanci dan
adam
ya mutum da yan cikin
ba a cikin ba wannan tantance ya abun da zai yi kan lokaci aka kashe magana
a kashe magana
wani lokaci ne cikin yan sas da yazo sai kun goma ta gani cewa to maganar ba wannan mutum ba yana da shi sai yana jiran fitar ba cewa ba ya kamata bin a jalaye yanzu da aka yi doka a wannan shafi na Twitter kuma kun an rage wasu mutane
zai wa sai ba ai doka ba dan dakatarwa ne
ko kana gani
a
kullun zaki ga ƴar datan nan in ta saka ai kuma idan kanta data ma idan ta siya ta saka a wayarta kullun ta leke so ne za ta zuba a status ɗinta na WhatsApp.
Wanda ya maka tun kafin
ka zo? Wanda ya maka tun kafin ka zo? Ina son wannan kisa. Ina wa za ki mishi. To ki zo rana kaza lokaci kaza ina gida.
Ki ga ai na gidan ki zo. Ina da mutane.
Ka ga yanzu ku kawo ta kan bangaren sana'a idan kin ga masu yin kamar kunin aya, garin dan wake, a'a awara take yi ne wallahi zaki gani yan ma dai mata ne yanzu duk wannan yawon banza yawon shan shayi shayi da zaki ga suna yi da bata lokacin su da samari
an sama mini gidi da mai yanzu ya koya mata da yawa yanzu mutum ba ko zaki
wallahi kawai zaki zo
har gidi
ana zuwa wannan kirayi ana zuwa wancan ke ma kina zuwa a lokacin a cikin tukunya
to ci ci aure ma zai daina rubuwa ke
insha Allah mun je za a riki wannan
aure ne kada
yadda za a yi kasan nan a wayar mu al'umma kasan da kai misali kasashen da suka ci gaba su wannan social media din da shi suke rayuwa da shi suke sana'a da shi suke komai haka to yanzu kusan musamman a kasashen mu na Afrika mu dauki kasar mu Najeriya domin kasan da kasani nan zaka fa magana akai wato matsalolin da take haifarwa wallahi wani lokaci sai ka ji dama za a soke social media
a zauna lafiya
tuntunin da suke take haifarwa kamar yadda Ubangiji da ya fi alherin yawa to babban abin da kasan ya kamata ta yi shine a yi amfani da wasu hanyoyin ilimi na zamani domin a ƙara wayarwa mutane da kai yanzu kamar makarantu ne ya kamata a ce an samu ci gaban da yawa makarantunmu daga matakin primary secondary har zuwa wato gaba da secondary wato jami'o'i kwalejojin ilimi ya kasance ana amfani da waɗannan social media kafofin sada zumunta
na wayarwa wato fara tun daga kasa kenan
sun ki private schools makarantu masu zaman kansu mafi yawancin abubuwan da suke lokacin corona ai ba su dakatar da koyarwa ba mu karanta kan zaman ta ba ya sai gidan radio a kan kuma a gidan radio ma a haka wani zai ce miki mu ba mamu da wuta wani ma zai ce shi gidan su ba radio ya dan ba ta
zama
to shi sai yake da matukar amfani gwamnati ba tana da rawar takawa kware akan wannan al'amari domin kare inganta sanin muhimmancin shi social media ga al'umma da kuma amfanin da take da shi a cikin al'umma
bayan da haka kuma ya kamata a ce gwamnati kamar yadda muka yi ta bayani a yi dokoki dole mu yanayin al'adunmu da tsarin zamantakewa mu sai da dokoki ba za mu rayu haka a social media za ka yi tsammanin Najeriya za ta kama da wuta zuwa a nan tawa yadda za a yi ta ce ki wuce daga wani abu ya dauko na arewa je ba don kudu ta zaki ni an je ko abu na kudu don arewa ta zaki za ki tsammanin za mu kama da wuta to amma aka zo zamantakewa kuma na real life sai ki ga babu wani abu kin ji ina kun dokoki to duk irin wannan matsalolin za ka kawo su to yana da kyau gwamnati ta shigo wannan al'amari kuma za ta samu kula da shiga mutane za su samu sanoki daban-daban in an yi dokokin nan abin zai tafi gone shi awa kamar yadda ce da rayuwar su kai magana tun farko daga matakin primary a cikin irin dan tablet din nan ba abin da za ka sai application na koyon karatu to irin wannan abubuwan za su yi maka kwarai da
kama kama a jihar Kaduna ai kamar nan akwai lokacin da aka ce gwamnati ta raba wa
jihar Kaduna a jihar 36
amma da ce babu tablet din
duk sun fashi
Shirin musamman ma abokiyar aiki na da take ni gabatar da shirin a
Hadiza Kyari. Nike Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku. Huta lafiya.